sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Kalmashi Garba ne tare da Salfilu Haishin Gubal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 25 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Salfilu da kanin labarai.
To Ibrahim, Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa kasar Ukraine manyan tankunan yaki na zamani domin karfafa yakin da take da mamayar Rasha. Haka kuma za a ji wani sabon rahoto kan yawan hare-hare, yayin kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali. Daga nan za a ji cewa shugaban hukumar sa ido ta makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ya ce zai je Iran a wata mai zuwa don farfado da yarjejeniyar 2015 da nufin dakile ayyukan nukiliyar Iran.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu makiyaya da dama sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa.
Mun samu gawa 53, wasu ma da sun zo an ce an ga ayyukan zanaida, wasu ma ba gan su ko ba, kuma an ce an kashe musu sa da kai gaba daya.
Za kuma a ji cewa bakakken fatan Amurka na ta dunguma zuwa Ghana dan zama fiye ma da sauran kasashen bakake. Ko me yasa?
A wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya, dole ne su bakakken kasar Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga.
Sannan za a ji cewa hukumar nazarin yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliya bara. Kamar rukoni yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa kasar Ukraine manyan tankunan yaki na zamani domin karfafa yakin da take yi da mamayar Rasha, wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi. Kakakin Prime Minister Jamus Olaf Scholz ya fitar da sanarwa a yau Laraba. Yana mai cewa Berlin za ta samar da tankunan yaki samfurin Leopard 14 ga Kiev, matakin farko na kafa bataliyoyin 2 da tankunan yaki a Ukraine. Sanarwar ta ce tankokin za su fito ne kai tsaye daga ma'ajiyar sojojin Jamus, an kuma ce nan ba ya dadewa ba, za a fara horar da sojojin yakiran a Jamus, sannan Jamus ma za ta bada kayan aiki da makamai. Ana sa ran Prime Minister Scholz zai sanar da matakin a hukumance yayin zaman majalisar da za a yi a yau Laraba. Wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sa baki da wuri idan suka ga alamun tashin hankali. Rahoton da aka fitar yau Laraba ya kuma karfafa gwiwar 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsaren rigakafin tashin hankali a wurin aiki, tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki. Rahoton ya fito daga cibiyar tantance barazana ta ma'aikatar sirrin Amurka. Rahoton cibiyar ya yi nazari kan manyan hare-hare guda 173 da aka kai tsawon shekaru 5 daga watan Janairun 2016 zuwa Disambar 2020 a cikin jama'a ko a wuraren zama na jama'a kamar wuraren kasuwanci, makarantu ko majami'u. Amurka ta fuskanci rashin sa'ar shiga wannan sabon shekara, inda mutane 39 suka mutu a wasu harbe-harbe guda 6. Shugaban hukumar sa ido kan makamashin nukiliya na Majalisar Dinkin Duniya ya ce zai je Iran a wata mai zuwa don fatan farfado da yarjejeniyar 2015 da nufin dakile ayyukan nukiliyar Tehran, da yake magana jiya Talata a Brussels gaban mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Turai. Rafael Grossi, babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya na ƙasa da ƙasa, ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta ƙara kilo 70 na uranium da aka inganta zuwa kashi 60 cikin 100, tare da ƙarin kilo 1,000 wanda yanzu ya inganta zuwa matakin kashi 20 cikin 100.
To an jima kaɗan, Salfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa makiyaya sama da 50 sun mutu a wani harin jirgin sama a jihar Nasarawa, daura da kan iyakar jihar Benue. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da rahoton.
Wani harin jirgin sama akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue ya halaka rayukan gwamman makiyaya a ƙauyen Rukubi dake jihar Nasarawa. Harin wanda ya auku a daren jiya Talata bayanai na nuni da cewa jirgin ya zazzago albarusai ne kan wasu makiyaya da suka biya kuɗi don fanso shanunsu da yan sintiri da gwamnatin jihar Benue ta sanya don aiwatar da dokar hana kiwo a jihar. Ardon ardodin jihar Nasarawa Lawal Dono wanda shine shugaban kungiyar Miyati Allah Kautal Hore a jihar Nasarawa yace an kashe mutane fiye da 50.
Eh gashi mun iso wajen kenan mun samu gaggawa 53 wasu ma kafi mu zo ai sai ga ayyuka nayi da wasu wasu ma ba gan su ko ba kuma an ce an kashe musu sanin kai gaba daya to shine muka tambaya me yake faruwa sun ce to wato jirgi ne yazo suna ganin wasu suka aikata wannan abu suna ganin kamar sojoji ne
to yanzu wani yanayi ake ciki da
yanzu ka muna wuri yanzu ka muna wajen wani jirgi yana yawo a sama wanda ba mu iya gane wace din ne wanda ya aiki ne wani daban ne ba mu iya gane zo ka muna waje mutane su guduwa suke yi kuma muna wannan abun da gwamnati ne domin jami'an gwamnati suke kashe mu suke kashe madabbobi suna so gwamnati su shigo wannan abu kamar federal government ba su shigo wannan al'amarin in ba haka ba za su kashe mu gaba su gama da mu.
To sai dai har lokacin da na hada wannan rahoto rundunar yan sandan jihar Nasarawa bata ce komai kan lamarin ba duk da kira da na yi wa kakakinta DSP Ramhan Nansel. A bangaren gwamnati kuwa mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin makiyaya da manoma Abubakar Ladan ya mun karin haske ne kan yadda lamarin ya auku da matakan da gwamnati ke dauka.
Sakamakon akwai shanunsu da ake karba dama a jihar Benue duk wanda irin dokan kiwon da shi gwamnatin jihar Benue ya sa in sun shiga kiwo ana kama dabbobi an kama shanunsu ne sama da shanu 500 an kai jihar Benue shine suka je sun nemi kuɗi na fansa na wannan shanu miliyan 27 sun je sun karbi wayannan shanu bayan an ba su shanun ne shine aka biyo su da jirgi aka zo aka sake bombin din su wajen da suke sauke wannan shanun domin su dawo da su inda suke zama.
Yanzu adadin mutane nawa kuka samu sun rasa ransu?
Maganan da muke da shi yanzu ina nan inda waje inda abun ya faru a yanzu haka mun kirga gawa 27 a nan garin Rukubi. Bayan haka akwai gawarwakin da aka dauka an je an binne mutane 4 wanda akwai kuma wayanda aka ji musu ciwo wasu an kai su lafiya a lafiyan kuma an samu wayanda suka rasa rayukansu akalla mutane 2.
To yanzu wani mataki kuka dauka musamman a gwamnatance?
Ita gwamnati jihar Nasarawa tana iya bakin kokarinta ta ga cewa ta zauna da kowane kabila lafiya kuma ta magance tsaro a wannan jiha ta mutan Nasarawa kuma tana kokarin ta dauki mataki daidai gurgudo yanda za a zauna lafiya da kuma wayannan abun da ya faru da su ganin cewa wato a kwantar musu da hankula a wannan area.
Matsalar tsaro akan iyakokin jihohin Nasarawa da Benue da yana da tsohon tarihi kuma ba wannan ne karo na farko da jirgi ke luguden wuta kan jama'a a yankin ba domin kuwa ko a shekarar bara jirgi ya halaka mutane da dabbobi da dama a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gabe da Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Sarfilu da ci gaban labaran duniya.
To daruran masu zanga-zanga ne suka taru a kusa da babban bankin kasar da ke Baghdad babban birnin kasar Iraki saboda fusata da faduwar darajar kuɗin kasar Irakin da aka yi a baya-bayan nan inda suka buƙaci gwamnati ta dauki matakin daidaita kuɗaɗen. Masu zanga-zanga galibi matasa sun gudanar da zanga-zangan ne a daidai lokacin da jami'an tsaro ke tare da su inda da dama ke dauke da tutar Iraki da wasu tutoci da ke dauke da take. Wani takin yana cewa 'yan siyasa ne ke rufawa bankuna asiri kan alamun dahana. A ranar Litinin ne Prime Minister Iraki ya amince da murabus ɗin gwamnan babban bankin ƙasar Mustapha Mokhlib bayan faduwar dinari tsawon makonni. Mokhlib wanda ke kan mukamin tun shekaru wato tun shekarar 2020 an mai gurbinsa da Muhsin Al-Alaq a matsayin muƙaddashin gwamna. Papa Roma Francis ya soki dokokin da suka haramta luwaɗi da maɗugo a matsayin rashin adalci yana mai cewa Allah yana ƙaunar dukkan 'ya'yansa kamar yadda suke yayin da ya kira ga limaman Katolika da ke goyon bayan da su goyi bayan dokokin da suka yi maraba da mutanen LGBTQ a cikin majami'ansu. Da yake magana a wata hira da aka yi da shi a ranar Talata kamfanin lantin labarai na AP Faransis ya amince limaman cocin katolika da wasu sanar duniya su bayan su wato su goyi da bayan dokokin a duk inda suke.
Tabe da Safiru Hashim Gumar da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni kamar yadda aka ji hukumar nazarin yanayi ta Najeriya NIMET ta yi hasashen cewa ana iya sake fuskantar ambaliyar ruwa a jihohin da aka yi ambaliyar bara kuma ana iya ma samun ruwan sama da sauri a wasu jihohin. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki.
Hukumar NIMET dai ta bayyana cewa hasashen sauyin yanayi na bana zai shafi bangarori da dama na tattalin arzikin ƙasa ta fuska daban-daban. A cewar NIMET, ruwan sama zai sauka da wuri a cikin watan Maris a yankunan kudu maso kudu masu iyaka da teku waɗanda suka hada da jihohin Bayelsa, Rivers da Akwa Ibom, sai kuma daga cikin jihohin yankin arewa da suka hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kano, Katsina, Jigawa, Gombe da kuma Borno daga watan Yuni zuwa watan Yuli. Farfesa Mansur Bako Matazu da ke zama shugaban hukumar NIMET ya yi ƙarin haske akan wannan muhimmin batu, yana mai cewa
wurare za a samu ruwa mai karanci da kuma wuraren da suke kusa da fadamu da bakuna bakin rafuka akwai yiwuwa za a samu ambaliyar ruwa, musamman kamar abin da ke faruwa a Najeriya. Yawanci ambaliyar ruwan mu yana faruwa ne a birane saboda gine-gine da ake yi ba bisa ka'ida ba akan magudanar ruwa. Sannan kuma akwai shi idan damuna ta fara akwai fari da ake amma da shi wanda ake ce ma dry spell. So shi ma shi hasashen ya nuna cewa a watan Yuni da watan Yuli na 6 da na 7 a wasu bangarori na Katsina da Borno da Yobe da Kaduna da FCT za a samu wannan. Sannan kuma August break watan dan tsiko ruwa da ake samu a kudu maso yamma ta Najeriya bana ma za a samu amma bai zai kai tsananin na bara ba.
A baya dai gwamnati da masu ruwa da tsaki sun sha daukar matakan kare al'umma don takaita aukuwar iftila'i da ke zuwa da sauyin yanayi. Haka kuma ministan sufurin jiragen sama ta Najeriya Sanata Hadi Sirika ya ce shekarar 2022 ta zama manuniya ga kasar kuma babban darasi sakamakon irin tsananin asarar rayuka da dukiyoyi da ambaliyar ruwa ya haifar a wasu yankuna na sassan kasar. Yana mai cewa a dalilin haka ne yasa aka fidda kundin bayanan hasashen yanayi na bana akan lokaci.
Can baya muka yi irin wannan buwa wasu amma har sai muka yi watan Maris ba. Amma tunda abin ya kasance haka mutu zai ne ya kamata a murmutsu abin kusa-kusa a yi a cikin watan Janairu yadda kami waɗannan abubuwan su ta kama al'umma mun riga mun ba su bayanan abubuwan da su iya faruwa a gaba da hasashe.
Wasu kasashe da ke da makwabtaka da Najeriya kamar jamhuriyar Nijar da Gambiya sun bayyana aniyarsu wajen amfani da hasashen da hukumar NIMET ta fitar don tunkarar duk wani cikas da ka iya zuwa da sauyin yanayi a bana. Babban darakta a ma'aikatar yanayi ta Nijar Kasalli Lawan Kaciya ya bayyana cewa
sauyin yanayi kusan dai a cikin West Africa kusan dai abin da duk iri guda ne.
Sai yawancin lokaci ba akwai karancin ruwa kuma akwai abu na biyu nake ta akwai wanda yake sa ana samun ambaliyar ruwa. To kaga waɗannan biyu su ne matsala babba wanda suke tattare da sauyin wani yanayi a nan gurin mu na West Africa da Sahel.
Tamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya daga Najeriya kuma bari mu kada Ghana inda rahotanni ke nuna cewa baƙaƙen fatar Amurka na ta dunguma zuwa ƙasar da zama fiye ma da sauran ƙasashen baƙar fata. Daga birnin Accra ga Idris Abdullah Bako da cikakken rahoton.
Akalla Amurkawa baƙar fata 1,500 ne suka koma Ghana da zama daga shekarar 2019 biyo bayan shirin da gwamnati ta yi wa lakabin shekarar dawowa wato Year of Return a Turanci. Wannan shirin ya kasance dalilin da ya sa yawancin 'ya'yan Afirka da ke ƙasashen waje suka amsa kira suka fara shigowa Ghana. Gabanin wannan shirin akwai kimanin baƙaƙen fata daga ƙasashe daban-daban da suka yi ƙaura zuwa Ghana kimanin su 3,000 zuwa 5,000 kuma mafi yawanci batun kwanciyar hankali da walwala ya suka zaɓi zuwa ƙasar Ghana. Yarbade Ibrahim masanin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa.
Tunda Ghana na da lamban yabo cewa a wannan karkara na yammacin Afirka ita ne na farko wurin zaman lafiya, dole ne su bakakin ƙasar Amurka sun yi kwadayin zuwa nan ga. Sannan na biyu kuma ita ƙasar Ghana ta dauki wasu matako cewa a ofishin shugaban ƙasa akwai wani maktabi da musamman aikinsu shine lamarin da ya shafi 'yan ƙasa kan waje yan diaspora kenan mun ga lokaci kuma mun ga Ghana Tourism Authority da kokarin da suke yi da wani barnamiji musamman da aka fito da shi na ake kira Year of Return. To bayan Year of Return sun yunkura sun ce Beyond the Return bayan an taho me kuma ne bayan dawowa menene za a yi na kama magana da yammacin Afirka da Afirka duka gindi domin su kuma bakakin Amurka kuma su san asalin su sannan kuma ita kuma kasan Ghana ta position kanta strategically kan da dai akwadaita ma mutane su zo nan ga
Vanessa Mixin Alawi bakar fata ce yar Amurka wacce ta fara zuwa Ghana shekara 1990 kuma tana auren dan Ghana wanda suka haɗu a Amurka.
I came to Ghana first in 1990.
Nazo Ghana a 1990 kuma da nazo sai na saje da jama'a baki daya kuma na gaji tunanin zuwa Afirka ne daga yata da tarasu. Burinta ne ta dawo Afirka da zama lokacin da take budurwa. Ina farin cikin zama a Ghana sai in ce eh domin babban farin ciki na a Ghana na samu kuma akwai zaman lafiya da tsaro domin zan iya fita da asusu ba ni a ci sai ba da fargaba ba kuma ina son abincin Ghana musamman Hausa jollof wato dafa duka Hausawa. Nowa Kwesi Kolawole Alawiye dan Vanessa ne a nan Ghana ya girma zama kusa da zango yasa yana jin Hausa duk da cewa ɗan uwansa na zaune a Amurka amma yace ya fi son zama a Krafi da can.
To ai Fini daga America Wisconsin State shi daga baya muka move muka zuwa Accra ina Accra amma ina visit America from zuciya na ina son Accra don na je school nan akwai family kuma nan ga even though akwai family kuma can social life nan to me is better ya fi na can.
Shin ko Ghana za ta amfana da shigowar bakakin Amurka musamman bangaren tattalin arziki tambayar da nayi wa masanin tattalin arziki Imran Hashiru dake ni kenan.
Idan mun samu mutane daga cikin su suna da niyyar resettlement mane shi ne idan sun shigo da su shigo da hannun jari nasu da kansu wayan ga kudaden ga idan sun shigo da shi ya matukar taimaka wurin inganta tattalin arzikin kasar.
Idris Abdullahi Bago sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Idris yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa arewa ayau masauraro barkanmu da kasancewa shirin arewa ayau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai joyi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai sa tabarau ya duba mana makomar yankin arewa bisa la'akari da lamuran da suke gudana a halin yanzu na tsaro siyasa da zaman tare koko zaman rabe a wasu sassa. Bayan nan dattijin ne fusawa ba Husaini Gariko zai yi mana fashin baki kan abin da ya zayyana da bambancin zabin Allah da na dan Adam. Ku kasance da shirin arewa a yau.
Arewa zaman ta ta mutu sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman.
Amma abin da zaka duba shine ai ba dan Allah ake taron ba dan duniya ne. Aka ce fa kullu alaqatin lillahi fa akhiruha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk alakar da aka gina ta ba dan Allah ba to karshen ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za a wani lafiya ba. Ka kalle su koda a talabijin kyalli za ka suna kamar angwaye ana kashe mutanen su ana kona su muna da ƴan gudun hijira sun fi mutum miliyan 3 a yanzu magan da ake a karamar kididdiga amma zaka ga abubuwan da su aikin su bai fassara cewa suna tausayin mutanen su ko kuma suna kaunar mutanen su ko kuma suna da wani shiri na su fidda mutanen su daga cikin kangin da suke ciki. Shi yasa kaga hatta arewa da ita ce jagora linzamin shugabancin yake hannunta gwamnoni 17 na kudu suka fito suka ce su dole a dauki alatilas a dauki shugaban kasa daga yankin su ba dan komai ba saboda sun gane waɗannan lies min wala ibn min ju'in ne ba su da amfani ko na komo ba inda za su kai sai halaka. Saboda haka ka duba yadda aka taho a gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari. Shugaban Muhammadu Buhari ya iya kokarin sa ya taho tun daga 2003 ba irin gwagwarmayar da bai ba kowa dauka za a taimaka masa. Ka taba jin wani tunani daga arewa tun daga dattijanta har masu rike da mulkin ta wanda suka zo da wata ajanda guda daya da za a ce wannan ajandar kawai ta ƴan gudun hijira ce amma bar yaran da ba sa zuwa makaranta ba ai wannan ba ma'anar su. Saboda haka batu ne na ƴan za a tsaya ayi ayi to abinda gwamnatin kudi suka gani kenan kai kuma ku a duniya wa zai bi sakare wanda da ya samu dama bai amfani da ita ba zai bi shi ba wanda zai biya masa saboda haka magana gaskiya ita ce ba abin da zai farfado da arewacin Najeriya yanzu sai mun koma mun yi karatun ta nusu mun koma bayan mun duba tarihi mun gane kama abin da ya kawo mu ilimi ne da tsoron Allah duk mutumin arewa ba a gina shi akan ya tara dukiya ko ba a gina shi ba kuma akan wato ya mallaki duniya ko wani ba an gina shi ne akan adalci ya kuma dada dawa kowa shi yasa kaga hatta turawan mulkin mallaka addinin mu ba ɗaya ba al'adun mu ba ɗaya ba tsarin karantarwar mu da karatun mu ba ɗaya ba amma da suka zo suka gane tsarin mu tabbatacce ne ko mai kyau ne kuma akan wannan suka idan suka wurga wannan tsarin kansu za ta dawo saboda haka me suka yi sai suka hada kai da sarakuna da shugabannin wannan lokacin aka gangada suka shekara 60 kuma da suka tashi tafiya suka dauki kasar suka dan kama to yanzu Allah ya kawo mu dair al-ababil sun shigo cikin harkan mulki sun rike arewa saboda haka ba an ba manufa balle abu ne yanzu arewa take cikin karrin da jahiliya shi yasa kaga hatta kasashen kudu ake ta samun tashin tashina ta ko ina matsalar ba ta shugaban Muhammadu Buhari ba ce duk wanda ya san tarihin kasar nan ya san an daddasa wayannan abubuwan tun bayan kai susar da wannan to amma me ya kamata waɗanda suka biyo baya su yi abin da ya kamata su yi shine su gane cewa akwai matsala kuma su yadda akwai ta sannan kuma su yi magana ta bai wani abu kamar haka ba saboda haka shine ya kawo mu wannan hali kuma idan ba a tashi an yunkura ba mu fahimci wani abu guda dai Allah ba shi da da dukkan mu bayan sa ne wanda ya tsaya ya aiki wa mani amal min qala zarratin khairan yara wa mani amal min qala zarratin sharran yara saboda haka duk kowa zai girba a gonar sa kuma kowa a kuriyar sa zai gani saboda haka lokaci yayi da in zamu tashi murungumi ilimi mu tashi murungumi ilimi idan ba murungumi ilimi ina tabbatar maka wannan so mun tabbani
akwai waɗanda ake kira dattawan arewa har ma akwai waɗanda suka kafa kungiya kullu idan abu ya faru sai a ce su ne za su yi wani abu su taso su yi magana ko su dau mataki da su kadai ake magana su za su yi jagorancin nan ne ko kuma kowa da kowa da yara da manya sai kowa ya tashi tsaye
to su dattawan arewa in ka kula ai ba tun yau aka kafa wannan kungiya ta dattawan arewacin Najeriya ba kusan duk yankunan kasar nan suna da dattawan su kuma a zahiri in ka duba eh dattawan ne to amma ka tuna wani abu guda ɗaya kullun dattijo wato tasirin dattijo bai samuwa a cikin al'umma sai idan wanda ya kyankishe ya rike wato ainihin legacy ba sai idan misalin da ya barma ɗan baya sai rike shi daidai wadira
da ka ta masanin tarihi dattijo Husaini Gariko shigo ka bayyana mana abinda ka zayyana da bambancin zabin jama'a da kuma zabin Allah
kowa ya yi mun yi imani in ka taba mu kace a lokacin Buhari zai mulki irin wannan abin ya faru za mu shakka sai mu ce in ka taba mu sai mu rigima da kai in da ta so ma sai mu je in dokuwa ne a ita dokuwa da mu to amma Allah cikin ikon sa Allah mai jarrabar bayan sa ne shi na farko dai ko mu ya jarraba a ko kuma shi ya jarraba mai mulki kuma waɗanda suke yan bani na iya sun kame gurin sa da duk wahalar da kashi akan sa ba za ka samu dama ka ganshi ba saboda kar ka zo ka bawa da wata shawara za ta amfana amma duk wani abun barnar take faruwa in an zauna an ba da shawara in an yi shawara an yi aiki da ita wallahi za a samu mafita akan wannan abubuwan domin mun tattara mun koma tsaro mun tattara mun bar Allah mun ce wani ne zai tsare mana ba mu za mu roki Allah ya tsare mana ba to ba karamin kuskure bane a gurin musulmi ya ce ai shi ba zai nemi Allah ya tsare masa abu wahi dabara ta ya tsare da shi wannan ba zai yi ba ba wanda yake da iko da kansa kowa Allah ne yake da iko da shi
Alhaji Husaini wato akwai lokacin da mutane kike so ka ce wannan zantawar suka nuna zafin su ne shine daidai wato ma'ana ba su nemi zafi daga wajen Allah ba
wannan ita ce magana a dukkan mu cewa muka ce Buhari ne kawai zai iya mana maganin wannan matsalar ba mu ce Allah ne zai mana ba mun ce Buhari ne saboda yadda da muke da shi misali ni da nake fere da kai yanzu na yadda cewar in Buhari ya zo 100 bisa 100 kasar nan za ta gyaru za ta zama normal kaga kenan mu ina ɗaya daga cikin wanda ne kuskure ban ce in Allah ya taimake mu ba kuma taimakon Allah shi ne mun nemi Allah ya taimake mu Buhari ya zabi amma mu nemi ya taimake mu kuma ya tallafa masa ya rike gwamnatin bisa adalci waɗanda suka sha wahala a tallafa musu ba domin arzikin siyasa kamar arziki ne na ganima ni abin da nake kallo ma kamar fagen yaki aka tafi aka je aka yi yaki sai aka samu ganima to in aka tafi yaki aka samu ganima ko yakin addinin musulunci in an zo kashi huɗu ake raba shi kaga kashi na farko za a ɗauke shi a ajiye wa yara da tsofaffi da waɗanda ba za su iya zuwa gurin yakin ba wannan kashi na farko kenan kashi na biyu dawakin da ake hawa ake tafiya gurin yaki nasu ne kashi na uku daya kashin zaratan sojoji wanda suka tafi suka yi tsare suka sai da ran suka yi yakin aka samu ganima kashi ɗaya na su ne kashi na hudu komanda chief komanda wanda yake rike da makaman yaki yake leading to kashi ɗaya na su ne to amma sai muke kallon kamar yanzu wa'anda ma ba su zama zaratan yakin ba su suka fice romu su kamar zaratan yakin kuma sun zama kamar yan kallo to kaga ba yanda za a samu wannan akasin kuma Allah ya bari a daidai so da zai yi a koma baya a tuna abun nan da aka yi na farko kincirindo da ihun da talakawa wannan suka yi akan mu da wanda muke ta fada da gwamnatin da ta gabata da kai din nan muke fira muke kalubalantar gwamnatin da ta gabata to da za a yadda da irin shawararrun mu kuma za a koma baya a gyara to a dan wannan karamin lokacin za mu samu sauki kuma sannan za a zo a samu wanda za su ce an samu gyara domin ba a makara da gyara kamar mutum ne ba shi da hatsi a gidansa sai je samu dawa ga magarba ta yi to ai ba dare ne yayi ba dama ba hatsin ne in aka zo aka daka hatsin mata za su yi abinci da dare kan yara su kwanta su yi barci sun samu abin da za su kai bakin su to inda za a yi haka to za a samu gyara abubuwa su gyaru kuma akwai yan siyasa gyare-gyaren ne zai su zama masu wahala idan kana da kana shugaba leader musamman ma a lokacin da ake da makwarɗiya to kai fa kofar gidanka a buɗe take da ba wanda yake da iko ya tsare wani Allah kawai yake da iko ya tsare bawansa
ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako a madadin muryar Amurka Dina Surwa da Maili Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
din duniya to salatai sai fa ku himmatu
to gaishe ka ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
A yau sakonmu na farko haɗin gwiwa ne da ya fito daga Lami da Habiba matan Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri jihar Niger suka ce mun ji cewa mata a ƙasar Kenya sun lashe kujerun mukamman siyasa da dama a ƙasar abin farin ciki ne da fatan hakan zai kasance a Najeriya a zaben 2023 Sai sako daga Husaini Alhaji Umar Forever Gashuwa tace salon VOA Hausa mai albarka kalaman da gwamnatin babban bankin Najeriya ya bayyana cewa naira biliyan 370 ne aka tara a matsayin kudin harajin hatimin kan sarki da aka karba ba wai naira trillion 89 ba da ake ta cece-kuce a kansa ihu ne bayan hari Allah ya kyauta Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Muhammad Haruna Katsina yace canjin kuɗi da gwamnatin Buhari ke yi hakan ya ƙara jefa dimbin jama'a cikin kunci da damuwa yayin da wasu ma ke yunkurin dakatar da kasuwancin su a zamanin mulkin PDP an yi canji amma canji mai tsafta ba irin wannan na gwamnatin APC ba da fatan jama'a za mu nemar mu kanmu mafita mu maida biki a ranar zabe mai wuji-wuji da jam'iyyar APC So muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun mu aiko mana da sakonninku.
Ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
A takaice Amurka da Jamus na ci gaba da shirye-shiryen baiwa ƙasar Ukraine manyan tankunan yaki na zamani domin ƙarfafa yakin da take da mamayar Rasha wadda ta kwashe kusan shekara guda ana yi kakakin Prime Minister Jamus Olaf Scholz ya fitar da sanarwa yau Laraba yana mai cewa Berlin za ta samar da tankunan yaki samfarin Leopard 14 ga Kiev matakin farko na kawo bataliyoyin biyu da tankunan yaki a Ukraine Wani sabon rahoto kan yawan hare-hare ya yi kira ga al'umma da sabaki da wuri idan sun ga alamun tashin hankali. Rahoton da aka fitar yau Laraba ya kuma ƙarfafa gwiwar 'yan kasuwa da su yi la'akari da tsare-tsare na rigakafin tashin hankali a wurin aiki tare da sanin alaƙar da ke tsakanin tashin hankalin cikin gida da na wurin aiki. Rahoton ya fito daga cibiyar tuntunta barazana ta ma'aikatar sirrin Amurka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu wato a 9:30 agogon Najeriya Niger wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku sashin Hausa na muryar Amurka na taya iyalin marigayi Alhaji Ibrahim dan Galadima Maradin. murnar auren ƴaƴansu Hassana Muhammad Kabir da angonta injiniya Mustafa Ibrahim Umar da kuma Husaina Muhammad Kabir da nata angon Leftana Muhammad Mahbub wanda za a yi a ranar Juma'a nan mai zuwa 27 ga wata a babban masallacin Juma'a na Sultan Bello.